Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Niyya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana da Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ko kuma kama shirye-shiryen mu da suka gabata a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mau sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Yau Litinin 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, muke gabatar muku da shirye-shiryenmu kai tsaye. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Sin don halartar taron ƙasashen Afirka da zimmar fito da hanyoyi da za a bunƙasa tattalin arzikin nahiyar. Idan muka koma gida Najeriya, za ku ji cewar gwamnatin jihar Kaduna a shirye take ta inganta cibiyoyin horas da yara kangararru. Waɗanda kuma daga bisani shine abin da za mu tattauna a yau. Za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Menene tasirin iyaye su kai ƴaƴansu cibiyoyin kangararru don gyara musu tarbiyya a wannan ƙarni na 21? Lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da labaran duniya. Indo bismillah.
Alaikum jama'a, assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Mutane suna ta cece kuce a Kamaru bayan da wani mayaki dan aware ya nada kansa a matsayin sarki bayan da ya fitattaki sarakunan gargajiya daga garin Labialem da ke yankin Renan Ingilishi. Hare-haren da sojoji suka kai dan damke mayakin ya haifar da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 11 da hukumomi ke zargin mayakan aware ne har ma da fille kan wani jami'in 'yan sanda. Anan Labiale Oliva kenan tsohon mayakin aware yake jawabi, inda ya ayyana kansa a matsayin sarkin gundumar Labialem da ke kudu maso gabashin yankin Renan Ingilishi. A ƴan kwana-kwanan nan mayakan Oliva sun kaiwa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakarsu. Ya ce laifin su shine marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin Kamaru da kudancinsa daga sauran Kamaru Renan Faransa, wanda su ne mafi rinjaye a ƙasar. Akalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin. Amurka ta girke waɗansu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin Siriya don gudun kada ƙungiyar ISIS ta mamaye rijiyoyin man, a cewar babban hafsan tsaron Amurka Mark Esper a yau Litinin. Wani ayarin motoci sama da 100 dauke da dakarun Amurka ya tsallaka Iraki daga Siriya a yau Litinin, daga cikin dakarun da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa umarnin ficewa daga arewa maso gabashin Siriya. Amma Esper ya ce wasu daga cikin dakarun za su rinka shawagi a kusa da inda rijiyoyin man Siriya suke, wanda yake tsakanin inda mayakan Kurdawan ISIS suke. Esper ya ce a yanzu haka akwai dakarunmu a wasu biranen da ke kusa da rijiyoyin man. Dalilin yin hakan shine don hana kungiyar ISIS da ma duk wata kungiya da take da niyyar ɗibar mai don samun kudaden shiga da nufin gudanar da miyagun ayyukansu. Janyewar dakarun Trump daga arewacin Siriya ya harzika Kurdawan da suka yi yaƙi kafada-kafada da dakarun Amurka wajen murkushe mayakan ISIS. Amma Trump ya ce amma Amurka ba ta da wata riba dangane da lugudan wuta da Turkiya take kaiwa mayakan Kurdawa 'yan awarin da ke kudu maso gabashin Turkiya tsawon shekaru 30, waɗanda hukumomin Ankara ke musu kallon ƙawayen Amurka. A yau Litinin ne Trump ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta yi wa Kurdawan alƙawarin basu kariya na tsawon shekaru 400 ba. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa zai kai ziyara Afghanistan a yayin da ake kokarin sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya da 'yan Taliban. Manufarmu, anji shi, ya ita ce kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya, yarjejeniyar siyasa ita ce mafita ga wannan lamarin. Esper ya sanar da manema labarai da suka raka shi a jiya Lahadi. A watan jiya, shugaba Trump ya janye kwatsam daga tattaunawar da aka dauki tsawon shekara guda ana yi tsakanin Amurka da 'yan Taliban, a daidai lokacin da bangarorin biyu suke dab da kai ga rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya, wanda da ya kai ga kawo ƙarshen yakin da aka dauki tsawon shekaru 18 ana gwabzawa, kuma mafi dadewar yaki da Amurka ta taba yi wajen bada agajin soja a ƙasashen waje, inda Trump ya bada sanarwar mutuwar yarjejeniyar, inda ya kara da cewa don ci gaba da kai harin ta'addanci akan fararen hula da dakarun sojan Amurka a Afghanistan.
A gaida indu'a'i da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. Inda za ku ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ƙasar Sin don halartar taron ƙasashen Afirka. Shin wannan taron me zai haifar wa ƙasashe na Afirka? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya hada mana rahoto dangane da hakan.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Rasha domin halartar taro na kwanaki uku da ƙasar ta Rasha ta shirya wa ƙasashen Afirka su 44 domin yin nazari akan sha'anin tattalin arziki da hanyoyin da ƙasar ta Rasha da ƙasashen Afirka za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da sun fitar da ƙasashensu daga cikin ƙangi na mulkin mallaka ko kuma danniya daga waɗansu ƙasashe, domin ƙasashen nahiyar Afirka su ci gaba da bunƙasa rayuwar al'ummarsu da kuma haɓaka cinikayya. Najeriya dai da ke halartar wannan taro yana da muhimmancin gaske gare ta ganin irin sha'anin tsaro da ƙasar ke fama da shi, kuma ana ganin cewa ƙasar Rasha za ta taimaka wa Najeriya matuƙa gaya wurin ɗaukar matakan warware wannan matsala ta sha'anin tsaro. Malam Nasir Zaharuddin wani mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya kuma ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin da ake ganin Najeriya na da shi akan wannan taron da za a yi na ƙasashen Afirka baki ɗaya.
To da farko dai, wajen yaƙi da ta'addanci kowa ya san yanda Rasha take, sun fi kowa iya taimako mu dai a nan Najeriya, tunda lokacin da aka yakin basasa dukkan kasashen duniya koma baya suka bamu daga mu sai Rasha din, kuma ita ta kawo mana irin jiragen nan masu shawagi da su aka rika amfani a lokacin da aka yakin Ojukwu. Sannan wannan kasa ta Rasha fa ita ce ta zo ta fara gina wannan guri na Ajawa Kuta inda ake masana'antar karafa, wanda idan da an gama ta yau daga kusa zuwa jirgin sama Najeriya za ta iya kera shi. To wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban kasa yaje yake kokarin a ga yanda za a farfado da shi, duk da cewa yanzu wani kamfani su ne za su yi wannan aiki, amma akwai buƙatar ita ma gwamnati ta ga yanda za ta taimaka domin abin ya haɓaka ya kambama.
Ta magana makamai ganin yaƙi da ta'addancin nan ya yaƙi cinyewa a Najeriya, kuma an je da mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro. Ana ganin akwai waɗansu sojojin da aka sanya wa hannu tun lokacin Umaru Yar'Adua da Olusegun Obasanjo akan inganta makaman sojin Najeriya da yaƙi da ta'addancin da sauran makaman da ake bukata na sojoji. Kana ganin wannan ziyara za ta sanya waɗannan rijiyoyin a yi amfani da su ko a yi aiki da su, ganin cewa gwamnati da gwamnati ne za a yi wannan mu'amala ta kawo makamai a Najeriya domin shi tafiri kuwa?
To idan ma'aikatan gwamnati ko kuma su shugabanni ba su saka son zuciya a cikin tsarin ba, za a yi yancin galaba. Watakila abin da ya sa saboda ba kwangiloli ne da aka tsara mutane za su yi daga ma'aikatu su babbayar aje a siyo kayan nan ba. Abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati, wanda shi ne abin da muka san shugaba Buhari ya yi ta nanatawa cewa in dai wani abu zai faru ya kamata ya zama tsakanin gwamnati da gwamnati domin a rage harkar cin hanci, wanda an gani da a baya harkar cin hanci ita ce ta dakusar da wannan yaki na wato ta'addanci. Kuma har yanzu ma kaga akwai wannan maganar ta cewa akwai cin hanci da rashawa, kuma don haka wannan ita ce hanya a ala da idan aka bita ko shakka babu za a samu makaman, za a samu waɗanda za su koyar da waɗanda za su yi amfani da waɗannan makamai kuma a kai ga gaci.
Malam Nasir Zahiruddin kenan mai shiri kan al'amura a Najeriya a tattauna da nayi da shi Abuja bisa ga ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Rasha ta kwanaki uku domin tattaunawa akan al'amuran diplomasiya, cinikayya da kuma saka jari. Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Gaida sarkin yaki Umar Faruk Musa wanda ya gyara mun inda na ce shugaba Buhari ya tafi China, ya tafi kasar Rasha. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Irfa'i ya jagoranci wata tawaga don ziyarar gane ma ido a wata cibiyar horar da kangaradu. Abokin aikin mu Isa Lawal Ikara ya hada mana rahoto na musamman dangane da wannan ziyarar.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce duk da ikirarin yin rijista da mai makarantar nan ta horar da kangararru da ake kira makarantar Malam Niga da ke yankin Rigasai lokacin da aka je rufe makarantar shi a Asabar din da ta wuce. Bincike ya gano ana azabtar da wasu daga cikin ɗaliban da ke wannan makaranta. Kwamishiniyar harkokin mata da walwalar al'umma da cigaba Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce duk da yake makarantar Malam Niga ta saba makarantar da aka rufe kwanakin baya, amma ita ma akwai alamomin tambaya game da yadda ake gudanar da ita.
Mun je mun tarar da yara da manya, mata da maza, duk a daure a cikin sarka, kuma mun tarar da su gaskiya gidan dai a kuntace saboda mutane da muka samu mutum 147, 22 mata ne, yara hudu maza ne, kanana yara wanda shekarunsu ba su kai 18 ba, sai kuma akwai yan Nijar guda biyu da yan kuma Cameroon guda biyu.
Me bambancin wannan gidan da aka kama da wanda aka gani kwanaki?
Bambancin shi shine wannan akwai mata. Shi na farko da aka kama din ba mata, sannan kuma yawan wa'ancan din yafi na wannan Malam Niga yawa. Amma na wannan Malam Niga na shiga cikin gidan kuma na ga yadda ɗakunan suke. Su mazan suna kwanciya ne a farfajiya cikin gidan. Inda matan suke shi ma gaskiya a kuntace yake, domin matan su 22 to a ce irin wannan ɗan ƙaramin ɗaki. Sannan na tarar cewa ɗaki akwai danshi na abunan yoyon ruwa.
Amma Hajiya ana maganar shi fa Malam Niga na da rijista.
Eto ni gaskiya kaga a matsayina na jami'ar gwamnati ni ba taɓa ganin rijista shi ba. Saboda haka tunda yace yana da rijista, wannan kuma zai rage in aka yi bincike. Amma kuma ko da yana da rijista, ai ya kamata a ce gidan da zaka saka mutane bai kamata ka, ko dabba bai kamata ka saka shi a haka ba. Na farko in ma kana son ka yi gyara ne, a ce an daura mutane, akwai wanda yace mana ya shekara 8 a cikin wannan kaca din, to da ya za a yi ma yayi addini ko kuma yayi abin da ya kamata. Sannan na biyu akwai korafi babba daga wajen matan, ana cin zarafin su, sun fito sun ba da jawabi kuma sun faɗi wanda ke cin zarafin su, kuma jami'an tsaro sun ɗauki duk wani bayani da ka sani.
Akwai maganar cewa waɗannan mafi akasari masu shaye-shaye ne da suka fara samun taɓo hankali ake kai su don su dawo hayyacin su.
Eh to shi kanshi dole ne ka lakanci menene ma zai kamata ka ga mai shaye-shaye. Duka da azabtarwa ai ba shine zai gyara mutum ba. Mun tarar da jikin su gaskiya akwai duka sosai, sannan ga kwarkwata ga kirci a jikin su. Sannan kuma in ma kan gidan ne yana da rijista, mu abin da muke gani shine ya kamata a ce yana ma da alaka da koda asibiti ne, wanda cewa irin asibiti wanda masu na taɓin hankali za a kai su a duba su a bada shawara ko a bada magunguna da sauransu. Kuma sannan babu wani abincin kirki. Mun yi magana da su, suka ce da safe ana ba su ruwan koko, da rana kuma ana auna garin kwaki a cikin gungunin madara a ba su sujika da guli-guli. Akwai wanda da muka je muka rarraba musu abinci, shinkafar da muka bashi yana cewa shekara biyar bai ci shinkafa ba a
wajen. Yanzu wani mataki za ku dauka game da wannan?
To mataki da muka dauka shine shi mai girma gwamna ya bada umarni cewa a gyara wuri yanda za a samu, in ko akwai irin wannan nan gaba yanda za a samu a dinga saka su, an riga an yi miti a yau. Sannan kuma na biyu mun yi magana da NATIB da NDLA saboda su suna da gida a Zaria, masu shaye-shaye ɗinin idan iyayensu sun amince gwamnati ta kai su ta ba da duk wani gudunmuwar da za ta bayar in so a duba su.
Ya zuwa yanzu dai jami'an 'yan sanda sun riga sun sako shugaban ita wannan makaranta Malam Lawal Yusuf Muduru da ake kira Malam Niga, wanda kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da halin da ake ciki yanzu.
To halin da ake ciki dai ranar da aka kama ni na je na ba da statement, kuma commissioner of police ya ce in tafiya ta su ba su da wani dalilin da ya sa za su tsare ni.
Ana magana cewa kana da rijista, an tantance rijistar taka?
To gaskiya ban san ko an tantance ba, amma ni dai duk wani abu da nake bada da zan yi amfani da shi na kariya na riga na ba shi gwamnan jihar Kaduna, hannuna da nashi kuma ya ba ainihin abokan tafiyansa.
gwamnati ta koka akan halin da aka ga waɗannan mutane a ciki, waɗanne irin mutane ne waɗanda suke wannan makaranta taka?
To akwai kiristoci, akwai musulmi, akwai mata, akwai maza.
Karatu suke zuwa yi ko kuma su taɓin hankali ne?
Eh, wasu suna da taɓin hankali, wasu kuma sun samu lafiya. Na ma samu musu secondary school suna zuwa makaranta kuma suna dawowa. Sannan na wasu na samu musu aikin security suna zuwa suna dawowa kuma ana biyan su albashi kowane wata.
Me bambancin gurinka da gurin da aka kama kwanaki?
To bambancin gurina da wurin da aka kama kwanaki su suna horo ne da bulala da sauransu. Ni kuma can ne na kafa kawai na sa shi ma dan kasu gudu saboda basa titina muke koyi da sana'o'in nan. Sannan katangan mu ba tsawo gare ta ba, sannan wasu iyayen yaran suna challenge din mu har sai mu mun nema musu yaran su saboda sun ba da kudin can a samu su can sai akai aka bari suka gudu. To wasu ma hakuti suke kai ne. Sannan mu muna koyi sana'o'i abin da ya bambanta da ainihin namu. Sannan bayan addu'o'i da magun muna ba su magunguna haka da sauransu na ainihin shaye-shaye ko na warware kwakwalwa da sauransu.
Wannan makaranta ta Malanni ga dai ita ce makaranta ta biyu da aka rufe a yankin Rigasan Karamar Hukumar Igabi, wanda wasu ke ganin wannan ya biyo bayan umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar ne na rufe duk wata makaranta da ke jibi da irin wannan makarantu da aka kama irin su a nan Kaduna da kuma jihar Katsina a kwanakin baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Masu sauraro, har yanzu dai kada ku manta za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wane irin tasiri hakan yake iya haifarwa da iyaye kan kai ƴaƴansu makarantun kangararru ko kuma cibiyoyin kangararru? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifan.
Yan arewa ina muka dosa sai ka je bayi muka zan muto zanga zangar nan talwa na bata zamo to nan fitina ba.
Yan arewa ina muka dosa sai ka je bayi muka zan muto zanga zangar nan talwa na bata zamo to nan fitina ba.
Dubi tarihin yan baiwa an kashe su kamar ba kowa sun kashe shi ta fawa falewa kashe sardauna arewa mai malar baya zama gawa murtala ramat na arewa Umaru Musa yar azuwa wanda sun kai ba sasa su suke da abun furtawa ko ba yankin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancan kota kwana daddawa na ta hakilo
arewa da sauran
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To kiran mu na farko daga jihar Kaduna garin gwamna, wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Bello Sokotire daga nan Kaduna.
To Malam Bello muna jin ka.
To alhamdulillah na ji daɗin gwamnatin Kaduna ta ce za ta shigo akan wannan kangaroo yara nan Kaduna. Alhamdulillah mun gode kwarai saboda gaskiya Aliyu Harande ni sheda ne. Akwai yaro a gidanmu wanda aka sa a gabana ya lalace ya ƙarin uban shi amma an kai shi makarantar nan ta hayi. Wallahi ya shiga zaman limi Qur'ani halliminci yake saboda gaskiya jara kamata a yi ba wai a soke ba.
To wace makaranta kake nufi kenan? Wace makaranta kake nufi aka kai shi?
Eh ta hayi wallahi ta hayi. Ya ga gaba na kafe shi wallahi wajen shekara 27 yanzu.
Eh
wallahi ya gaje uban shi. Wallahi ake shiga ta hayi ya zama magi magi.
To kana da fin kenan? Kana da fin kai yara wannan makaranta ana samun alfana kenan?
Wallahi akwai alfanu sai dai saboda an abubuwan nan amma wallahi akwai alfanu saboda ka komi na gwamnati da ake akwai batunci komi ina ne ko gidan gwamnati ana son abin da bakio saboda ka gyarawa ake wani ake a soke ba ba haka ake ba
gyara ake inda kuka. To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina?
Tukur Falsu.
To kashe rediyon ka Malam Tukur.
To
to muna jin ka yanzu. To muna jin ka yanzu. Muna jin ka yanzu.
Wato wannan abin da kamata fi wannan mutane.
Eh.
Wanda ke zara yara, yaran mutane. Ba ne zaban da su yi saboda Allah. Saboda sai su kama auru su ɗaure su bugu.
To amma ba iyayen ke kai yaran su wannan guraren ba?
Ko ake kawo su?
Eh.
Ko ake kawo amma a mutu ai uwaye ko sun kawo ruwa in ka ana buga ba kai ka dauke.
Eh. To kana gana hakan bai dace ba kenan?
Eh?
Kana gana hakan bai dace ba kenan?
Eh, ba shi ba, ban saro shi ba.
To mun gode Malam Tukur, bari mu tafi Jigawa. Wa muke da shi a jihar Jigawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Yawwa, kuna tare da Ma'azelo Jarumawa Jigawa Garki Local Government.
To Malam Ma'azi, muna jin ka.
To ya kokari ya aiki ya fama.
To alhamdulillah ya naka.
Gaskiya ne duk kuna na lafiya ko kuma gaskiya tutto abubuwan da ake gaskiya akan al'amarin abubuwan naji abubuwan da ake tsaya al'amarin bai da haka.
To layin na Jigawa Malam Azu ya tsinke, bari mu tafi Binnin Tarayya. Wa muke da shi a Binnin Tarayya?
Kana magana da Abdullahi Ganan Bari Abuja.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Magana dai ta kan maganan yaran nan da ake dan wahal da su, gaskiya ya kamata a gyara ne gwamnati ta sa hannu a cikin al'amuran.
Eh,
idan gwamnati ta sa hannu a cikin al'amuran insha Allah za a gyara. Wanda a gyara din damun gaskiya matsalar shaye-shaye matsala ce babba wanda take a kare.
To Malam Abdullahi, layin ka kai ma ya tsinke. To Malam Abdullahi, layin ka ya tsinke, bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba? Na Taraba, kana ji na? To sai ka daga muryar ka Malam na Taraba. Ai ba ma jin ka gaskiya, ka daga murya. Kana ji na Taraba? To bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni a gaskiya a ra'ayina game da ainihin wani al'amura da ke kasancewa da irin wannan makarantu ake ganowa irin haka. To abin da ya kamata su ainihin masu wannan bincike su za tsoron Allah kai. Domin saboda ko a zahiri haka za a ga wasu gagarurin yara wa'anda ke sun gagari iyayensu ba sai su hukunta da su ba, amma idan aka su irin waɗannan to insha Allah idan aka yi bakin iya gwargwado za ka ga sun shiri kuma zuwa an ci amfanin su.
To kana da fin kenan kai yara irin waɗannan cibiyoyin ba illa ba ne kenan a naka ganin?
Eh, tabbas akwai wanda ke ba illa ba ne ba, su dai tsaya su yi bincike da kyau wanda ya kamata. Idan abin ya kasance lalle tabbas musgunawan ba mafi alkhairi ba na gare su, ya da kamata a dakatar da su, amma yana da kyau su tsananta bincike duk abin da yake in amfani ne a kara musu kwarin gwiwa kai, ni a iya ra'ayina kenan.
To mun gode, bari mu tafi Baucin Yakubu. Wa muke da shi a Baucin Yakubu?
Musa Nasir ne daga Azare.
To muna jin ka Malam Musa Nasir.
Wato su wa'annan makarantu da ake samu irin wa'annan abubuwa.
Eh.
Wato ba laifi ba ne a kai yara, amma ita gwamnati sa ido ta sa baki. Ba lalle ba ne a dinga sa yara cikin sasayi ana daure su ba daidai ba ne. Tunda sun gagari iyayensu, ita gwamnati kuma ta sa ido, ita ne uwar kowa. Ita ne kuma za ta ita ne uwar kowa, ita ne za ta iya gyara kowa. tare da malaman, ba a dinga rufe makarantun ba ana kama malaman, a'a a horar da su tare da gwamnati.
To mun gode Malam Musa. Bari mu tafi jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a jamhuriyar Niger?
Kuna tare da Abdu Kasko nan unguwar Wadakatawa, jamhuriyar Niger, mai sauraron ku ko da yaushe.
Ni
ra'ayina da zan badawa kamar yadda tsarin da gwamnan Kaduna ya ɗauka da wadda jami'awar da mun ka saurara, lallai sun yi tsari na kwarai. Ya kamata a yi bincike da kyau, kuma mutanen nan duk wanda an ka kama da laifi yana azartar da yara ba bisa ka'ida ba, ba bisa doka ba, a yi hukunci tsakani da Allah, a hidda saurai kuma a hidda wata siyasa. A kama mutum saboda uwaye kuma su ma su san da lallai kiyo na Allah ya ba su, haƙƙi ne wanda ya rataye gare su, kuma shi zancen tarbiyya haƙƙi ne wanda ya shafi kowa. Kenan ya kamata uwaye su tsaya su yi nazari makarantun nan da ya kamata a kai yara domin su ɗauki ilimi, don zaman duniya bai sai da ilimi. Muryar Amurka, na gode. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Kuna
mun gode mu abara mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina?
Kana tare da Muhammadu Rabi'u Taula a karamar hukumar ne jihar Katsina.
To Muhammadu Rabi'u, muna jin ka.
Wato wannan al'amari da gwamnati ta bankato tsakani da Allah an ji daɗin shi, saboda shaye-shayen nan baya da wani alfanu. Abinda mu muke so gwamnatin nan ta dan taimaka ma su masu gidajen nan da abincin da za su rika ba waɗannan mutane da ake tare da su.
To amma ai iyayensu suna biyan kuɗaɗe aka ce?
Iyayen suna biyan kuɗaɗe, to ai iyayen da suke biyan kuɗaɗe a ma'aikatan gidan rediyon American, hidimomin da ke ga masu gidajen nan suna da mutumin da ke riƙe da mutum sama da 100, to ai ko sabulin wankan da zai bashi aiki ne.
To Allah ya sa mu dace.
Amin.
Saurare, iyaka abu da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu sake baku dama. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon muke cewa yanzu karfe 4:57, wanda ya daidai da karfe 12:57 a jihar Alaska ta nan Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Mutane suna ta cece kuce a Kamaru bayan da wani mayakin ƴan aware ya nada kansa a matsayin sarki bayan da ya fitattaki sarakunan gargajiya daga garin Labialam da ke yankin renon Ingilishi. Hare-haren da sojoji suka kai damdamke mayakin ya haifar da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 11 da hukumomi ke zargin mayakan awaren ne, har ma da fille kan wani jami'in ƴan sanda. A 'yan kwana-kwanan nan mayakan Oliver sun kai wa sarakunan gargajiya hari tare da fatattakarsu, ya ce laifinsu shi ne marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da ya raba arewacin Kamaru da kudancinsa daga sauran Kamaru, renon Faransa, wanda su ne mafi rinjaye a ƙasar. Aƙalla sarakunan gargajiya biyu ne suka rasa rayukansu a wannan rikicin. Amurka ta girke wasu dakarunta a wurin rijiyoyin mai a arewa maso gabashin Siriya don gudun kada kungiyar ISIS ta mamaye rijiyoyin man, a cewar babban hafsan tsaron Amurka Mark Esper a yau Litinin. Wani ayarin motoci sama da 100 ɗauke da dakarun Amurka ya tsallaka Iraki daga Siriya a yau Litinin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Aisha Ma'azu, sai wadda ta shirya kuma ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salama.